Asauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Zaman yanki hukunci kan kararrakin da aka shigar kan zaben shekarar 2023 ya dauki hankalin yan Najeriya. Lura da irin lokacin da aka dauka ana karanto kararrakin. Shari'ar ta soke kararraki da dama, ta kore da dama, ta kuma ayyana da yawa a matsayin waɗanda ba su da tushe balle makama. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna da wani ƙwararren lauya kan wannan zama. Ya kuma ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Ku biyo shirin sannu a hankali. Wani ƙwararren lauya ya mana ƙarin haske kan yadda zaman yanke hukunci kan ƙararrakin zaben shekarar 2023 ya kasance.
Sunana Sunusi Musa, ni babban lauyan Najeriya ne da yake nan Abuja. To ni ban ga wani sabon abu da ba a yi shi ba, maybe the only sabon abu da zan iya cewa an kawo isu ne na cewa weza ba kamar yadda shi kundin tsarin mulki ya faɗa cewa wanda za a yi ya ci shugaban kasa bayan ya ci kuri'u mafi yawa sai kuma ya samu akalla kaso 25 cikin 100 na kuri'un da aka kada a cikin kaso 2 bisa 3 na jihohin Najeriya har da Abuja. So wasu suke tunanin yadda tsarin mulki da ya ce har da Abuja ya sa ta da bayyana nufin bayan ka samu kaso 2 cikin 3 na kashi 25 cikin 100 na kuri'u a jihohi 24 dole kuma sai ka samu wannan kaso 25 cikin 100 na kuri'un da aka kada a Abuja. So wanda kuma kotu yau ta tabbatar cewa ba manufar shi kundin tsarin mulki kenan ba, manufar shi ne za ka samu kaso 2 ka samu kuri'a kashi 25 a cikin kaso 2 bisa 3 na jihohi 37 kenan. Inda muna da shi 36 ga kuma Abuja wacce kuma
dama 37
sashi na 30 na 300 na kundin tsarin mulkin Najeriya da sashi ina gane 299 ya nuna cewa Abuja za a dauke ta kamar jiha ne. So ina ga wannan shine wani sabon abu da kawai aka je da shi gaban tribunal sai kuma maybe issue na cewa ko dole ne ita kuma zabe tana yin zabe dole a tura wannan zaben cikin yanar gizo idan ba a yi haka ba kuma ya bata zaben. Wa'annan su ne abinda zan iya cin hanci sababiya man ta saura abubuwa ne maimai ne an taɓa yin su a baya yanzu ma kuma aka daɗa kawo su.
Lura da yadda waɗansu daga cikin ƙararraki da aka soke. Wasu an ce kamar ƙararraki ne na abubuwan da suka faru kafin zaɓe. Me yasa sai a wannan rana aka fito aka bayyana cewa waɗannan an soke su saboda ƙararraki ne na kafin zaɓe?
To, ka san yadda shi kundin tsarin mulkin Najeriya kaso na 285 ya ce duka wani objection ko kuma suka da aka kai na ita ƙarar akan cewa ko ƙarar da aka shigar ko kotun ba ta da hurumin sauraron ƙarar ko kuma akwai wasu abubuwa a cikin ƙarar da aka shigar ta zaɓe da bai dace a kawo su ba, an ce kotun kar ta yanke hukunci ta saurari jawabai na lauyoyi amma ta bari sai rana irin cewa ranar yanke hukunci sai ta fara yanke hukunci akan wannan ƙwarya-ƙwarya ƙorafin na kafin ta shiga ciki. So su ne dalilan amma ba wai wata ƙara ce da aka shigar kafin zaɓe ba sai yanzu aka yanke hukunci a kanta.
Na'am, akwai wani abu waɗannan masu shigar da ƙara sai mu duba kusan dukkanin jam'iyyun. Akwai wani abu da suka yi ne da ba daidai ba yasa aka samu ƙararrakin da aka sassoke da dama a wannan zama na ƙarshe?
Ba wai rashin yin daidai ba ne, shi duka lauyan da ka samu zai kokari ne ya yi abu ya fahimtarsa kuma daman ai shi sa za ka ga kowa ni da kai ba za mu taɓa fahimta abu iri ɗaya ba, amma bayan mun yi wannan mun kawo ita kotu ita da ƙarshe ita ce za ta kalla ta ce a'a wani abin da ya fada shine take gani shine daidai da doka ba abin da wani ya fada ba so ko ina ga duka lauyoyin da su masu karar sun yi kokari wajen kai karar su da kuma abin da suke ganin shine ya dace su kai gaban kotu wanda kuma daga ƙarshe ita kotu ta kalla ta ga tana ganin ga inda bangaren da shine ya fada abin da yake shine daidai
To lura da cewa a wannan karan an bada dama an yada wannan zama ga duniya baki daya ana yi ana gani ko a matsayin ka na babban lauya a Najeriya wannan me zai saka a cikin zakatan yan Najeriya
to ni a gani na wannan abin da aka yi dama shi ya dace a ce ma tuntuni mun canza idan ka kula ko ita ingila da muka da tare ni mu ai yanzu tana bari ana nuna shari'unta a gidajen yada labarai san da take gudanar da su kuma dauka ba wai dan jarida yaje in ya fito ya fada ba tana bari a dauka a yada wani lokacin ma live so wanda kuma hakan yana gada ba da karfin gwiwa da kuma samun aminci daga gurin su yan kasa tun da demokradiya ake zaka ga yanzu ba kamar da ba da ce wannan hukuncin ba haka aka yi shi ba za a bar ya yan jarida ne ko abin da ya zo rubuta mutane za su tafi wasu suna zargin kotunan da cewa ba su yi adalci ba da sauransu to amma ka ga tun da an yi shi zube ban kwarya ya ba da damar mutane da yawa su fahimci abin da yake tafiya da kuma yanda aka gudanar da karar su ina ga wannan abu ne mai kyau Allah kuma ya sa su kotunan su zai yi wancewa su buɗe ma ya zama cewa kowa zai iya zuwa ko shi ma yan jaridu duk sauran shari'u za a iya yaɗa su.
Barista Sanusi Musa kenan wani babban lauyan Najeriya. Comrade Salihu Dantata Mahmud wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya dubi batun ta mahangar su ta masu sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma harkokin siyasa ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng. To madalla a farkon shirin kun ji barista Sanusi Musa wani babban lauyan Najeriya da sharhi kan yadda zaman yanke hukunci kan kararrakin zaben shekarar 2023 ya gudana yanzu ga wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ta sa fahimtar
sunana Comrade Salihu Dantata Mahmud mai fashin baki kan harkokin yau da kullum da kuma masanin tsaro to na farko dai mun san daga tarihi na Najeriya musamman na demokradiya a jami'ar ta biyu da kuma daga 1999 a sauke zabubuka akan yi da na gabnoni da 'yan majalisar wakilai har da na dattijai amma ba a taba tarihi a Najeriya a ce wai an yi zaben shugabancin kasa an zo an zarge su da magudi an zo an sauke a kowane kotu ba bai taba faruwa ba don hakan yawanci 'yan Najeriya ma kayi ma a zo a karanta shari'ar mutane sun fara gano inda an kanuwa saboda matsalolin lallacewan bangaren shari'ar da muke fada don hakan ko wannan shari'ar da ake karanta iyaka dai akwai abin da ake kira judicial experiment wato wani irin watsa kwakwalwa na bangaren shari'a inda wata rana za su iya samun tarihi su ce wa lokacin da an yi case tsakanin Peter Gregory Obi da Atiku Abubakar da kuma Asiwaju Ahmed Bola Tinubu ga yanda ya tafi ga yanda ya tafi amma ba wai don rayuwar mutanen kasar da kuma gyara shari'a din kuma yin abin da ya kamata bane.
To kenan kana so ka ce akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi waɗanda ba a yi ba kenan?
To na farko idan za a ce shari'a na shugabancin kasa to akwai irin sau da ake bi da kuma hanyoyin da ake dauka wanda zai nuna waɗansu akwai ma wani kuskure kamar yau mai gabatar da wakilai na fatituka baya an
wato mai gabatar da wakilan jam'iyya
yawa baya an gabatar da mataimakin shugaban kasa sai take cewa kaman babu sauran wakilan sauran party suka sannan ka nuna mata wani mai code da mai malafa cewa ai ga na Labour party to kagan daga nan ma an fara tona inda za a tafi don haka akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce an yi ba yi ba kawai dai mu dai mu ce demokradiyyar mu Allah ya gyara ta in ba za mu zo kasan mu ta zama wata rana kaman kasashen da ake juyin mulki ba duk da cewa ba mu fata amma ya kamata abu wanda ya shafi al'umma wanda ya shafi yanda demokradiyyar mu za ta dade har ta bakunan mu su zo su amana to a gyara bangaren shari'a yanda babu sani babu sabo amma yayin da ake nan gwamnatin da ta ci tana kan karagar mulki shugaban bangaren shari'a na tsoro dauran alkalai na tsoro ba yanda za a tabbatar da gaskiya shine asalin magana
comrade wani zai iya cewa ko dai kai kana da ɗaya daga cikin jami'an da ba su nasara bane yasa kake yin wannan maganan da zaka iya bayyana cewa babu wani abu guda ɗaya da aka yi daidai misali
ni mutum ma ya zarge ni zai nuna min kati na ni ban da katin PDP belle na me yake kira APC belle na Labour party na dai taba babban sakataren party dakan dai 2007 zuwa 11 to shine zan ce Action Party of Nigeria kuma ba ta nan cikin register kuma to in wani ma zai nuna ai gaskiya ake son mu nuna mu fada in ma akwai waɗanda na fi kusanta da su sune mutanen APC to ka koga saboda muna maganan gaskiya ne muna maganan gugurmaya muna maganan gyaran kasa dan haka sabo da kaza akan ce inji Hausawa bai hana yanka to mun riga mun sadakar da rayuwarmu akan cewa ko ayyanmu ne ke wuri in dai kamata ayi wata gyara za mu fada
to kamar mu dawo kan maganar mu yanzu idan ana so a kawo gyara tunda abinda muke yi muna dukan jaki ne bubgi take me ya kamata a yi domin a ga an inganta bangarorin shari'an tunda ka ce wannan bangare yana da sauran gyara akwai sauran aiki a gaba
inda za a kawo gyara ga bangaren shari'a na zabubbuka da na gwamnoni majalisar wakilai sanatoci da musamman ma na shugaban kasa a zo a koma duk abin da anka kawo na shedu a dinga admitin din shi bayan hakan in an kai a daina jan lokaci yanzu ka duba daga lokacin da an kai zabe zuwa yau wata nawa shi ma jan lokaci ne ayi abu cikin gaggawa ayi sannan kamata ayi mai girma shugaban kotun koli Chief Justice of Nigeria a kafa kotu na musamman wanda ayi nisto a hada kenan da alkalan da ke kan aiki da waɗanda sun kai retire saboda wasu lokuta idan an ka constituting tribunal an ka cewa alkalan da ke aiki tsoro yakan yi yawa yayin da wani in yazo ya bada shari'ar da bai kamata ba yana tsoro kada a je tunda gwamnati mai ci ne a zo ya samu a mishi kafar makarkashiya amma yayin da an ka expand scope an ka kawo atta masu shari'ar da sun kai retire wanda sun ka taba taka rawa ba ja ba abin da ba tsoro to irin shi zai gyara bangaren nan amma mundin ba za a yi hakan ba to za a ci gaba da samun irin matsalolin nan ne
To ba sauraro da wannan bayani na Kwamar Salihu dan Tata Mahmud wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah ya zama da dan abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust ku huta lafiya